Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau ma dai shirin yanayi da muhalli kamar a makon da ya gabata ya mai da hankali ne akan yadda harkar noma yake gurbata muhalli inda bakon namu Professor Muhammad Khalid Usman na tsangayar kimiyyar harkar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya bayyana bukatar dake akwai ga al'umma ta daidaita al'amuran da suke aiwatarwa masu ba da gudunmawa wajen gurbata muhalli.
Shi gurbataccen yanayin nan ana samu na farko kan abubuwan da dan adam ke yi a doron kasa, sannan kuma akwai wadanda haka yake fitowa ta abu da kira natural particle, wani abu ne wanda yake tasowa da yanda kai ba tare da wani abu wani mutum ya wani abu ba. Idan muka diba na farko dai abubuwan da dan adam ne ke yi yake sa ai gurbataccen yanayi, sai dan adam ya bar wannan abubuwan, ko kuma idan abubuwan da ba za a iya barin su bane, misali kaga dole akwai industry, dole su yi kuma dole a yi harkar noma wanda ko kan aikin noman yana kawo wannan, to sai a tsaya a diba a gani wani hanya za a bi domin in aka yi ya zamanto cewa waɗannan abubuwa an rage su, ko kuma shi an rage shi yanda ya zamanto bai kawo babban matsala ba cikin ƙasa da yanayi. Sannan kuma shi kanshi akwai kamar da na faɗa, idan yanayin ya gurbata akwai yanayin gaba ɗaya noma da ko kuma damina da rani ya riga ya canza, to shi ma duk akwai dabarun noman da ya kamata a yi. Misali kaga idan aka ce damina ta rage irin kamar da ana wata huɗu ne ta dawo wata uku ko wata biyu, to me ya kamata a yi domin dan ai noma? Masana za su iya fito da wasu iri daban-daban wanda ya zamanto inda irin nan yana yin wata huɗu sai ya zamanto an rage yawan lokacin da zai yi ko wata biyu ko uku dan ya daidai da lokacin damina da take faruwa a irin wannan yanayi. Sannan kuma za a iya diba cewar idan yanda za ka amfani da sali taki na zamani da ake yi, zamanto za a iya amfani da takin zamanin gida.
Sannan shi kuma Professor Murtala Badamasi na tsangayar noma na Jami'ar Bayero ya yi bayani ne a game da wata dabarar noma ta zamani wanda yake taimakawa kasar noma.
Gaskiya ne yawan noma yana haifar da cewa kasa ta gaji ta saki ya kasance kuma yabanya ta fara yi baya-baya. To abinda ke da akwai shi ne shi regenerative agriculture, shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta kasar in an tashi noma ba kapce ta ake ba. Domin ai a kapce ta din yana ɗaya daga cikin abin da yasa take salancewa. Ya hakin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan, saboda wancan zai mutu ya koma cikin ƙasar, kuma ingancin ƙasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu matsala ba. Da manoma sukan yi wata dabara idan sun noma wannan guri, baɗi sai su batta ta huta sai su koma wani guri sai su noma ta alabashi, bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan sai kuma a sake noma ta. Ba idan duk sinadarin da ya kasance ta rasa sun dawo ya sababin cewar haki ya fito a gurin, ya mutu a gurin, ya kuma ƙara wa ƙasar gurin ƙwari. Amma yanzu da jama'a suka samu population, muna magana wajen miliyan 200 da yan kai a Najeriya, kusan ƙasar nomar za kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin ƙasar noma da kuma ƙasar gini. Ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abinda ake cewa vertical development ba, na cewar wannan gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar 20 ko 30. To ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition din da muke samu a ƙasar noma.
To Professor Muhammad Khalid Usman bai yi sallama da mu ba sai da ya tsora bayani akan yadda harkar dabbobi yake ba da gudunmawa wajen gurɓata muhalli.
Yoyin da aka fi samun shi wannan gas da ake kira methane musamman a Najeriya, masananta sun yi kiyasta cewar kashi 51 cikin 100 yakan zo daga harkar noma ne, da kuma yanda muke amfani da ƙasa gabaki ɗaya, da kuma musamman ma wajen kiwo da sauransu. Haka kashi kuma wajen 32 cikin 100 akan samu a wajen inda gas musamman ma da ke ɗibar fetur da sauransu yana fita. Sannan a wajen abubuwa na waste da ake samu daga gidaje, shi ma kaga wannan yana contribute. Sannan kuma haka ma'aikata shi ma yana contribution sannan manyan manyan kuma akwai maganar abatuwa in za a lura cewa a kowane rana a Najeriya hakan yanka dabbobi wajen kusan a kalla ba kasar ba yanka dabba za su kusan miliyan 1 to kaga wannan yankan da ake yi da kuma abubuwan da ke cikin abubuwan dabbobin nan idan ba a yi da ya kamata ba za ka cewa yana ƙara dumama yanayi musamman ma hidda wannan mutum din nan sannan kuma akwai maganar yanda ake yawan sarar itace za ka lura cewa shekaru 30 suka wuce akwai dazuzzuka amma an bi an sassara itacen to sarar ice yana ɗaya daga cikin manyan abin da ke ƙara dumama yanayi because shi ice akwai wani gas da ake kira carbon dioxide kuma ya sa oxygen ya fita kan wani hanyar aiki na photosynthesis to idan ka sare su ice to ka hana wannan abu musamman kuma za ki lura mutanen mu ba sa shuka itatuwa shi shukar da ake na itatuwa ko da an fara za ka ga cewa su itatuwa ma an bar su haka nan ba tare da an ba su ruwa ba so ba za ka ga sun girma ba bayan dan shekaru kadan sai ka ga mutane sun zo sun yayyanke in dai gwamnati ba ta nuna dole taito da wasu alka ko kuma manyan shi wannan sarar itatuwan da ake banda ma kawai wannan ishu din mutan da yake kawa sannan za ka ga akwai matsalolin da yake kawa na jijiyar kasa da ke shigowa cikin Najeriya
mai sauraro da haka ne kuma za mu sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu ta dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Salamu Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi